sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 7 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump sun kutsa cikin majalisar kasar a lokacin da ake tabbatar da zaben Joe Biden. Shugabannin duniya sun yi tir da abin da yake faruwa a Amurka na rashin tabbaka demokradiyya. Haka za ku ji cewar kasashen yankin hamadar Afirka na fuskantar sabbin kalubale.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na kira ga gwamnati da ta tabbatar cewa rashin tsaro bai hana noma da digizar kayan abinci ba, saboda
wayannan kayayyakin da ake noma sun fi wannan man fetin da gwamnati take takama da shi sun fi shi.
Za kuma a ji cewa 'yan bindiga sun kai har-haren sace abinci a jihar Yobe, Najeriya. Sannan za a ji wani rahoto mai kama da ƙarin kuɗin wutar lantarki a fakaice a Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. A jiya Laraba, dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar Amurka, inda suka tilastawa 'yan majalisan boyewa da hana su gabatar da aikin su na tabbatar da sakamakon zaɓe da wakilan zaɓe na Electoral College suka yi na zaɓen Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar. Wannan shine mataki na ƙarshe da zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban ƙasa, kana ita kuma Kamala Harris a matsayin mataimakiyarsa. Gidajen talabijin da dama sun nuna yadda mutanen ke hawa kan katangar majalisar, ɗaruruwan su kuma suka sha kan jami'an 'yan sanda suka shiga cikin majalisar, inda suka hana 'yan majalisar gudanar da aikinsu na tabbatar da Biden a matsayin shugaban ƙasar. Shugabar gundumar Columbia, Muriel Bowser, ta ayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yammacin jiya zuwa karfe 6 na safiyar yau, kana an fito da jami'an kota kwana don tabbatar da tsaro. An nuno wasu hotuna da ke nuna ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya zauna akan kujerar da mataimakin shugaban ƙasa ke zaune kamin a tarwatsa su. A halin da ake cikin hakan kuwa, shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru a jiya a majalisar dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne da ya faru a majalisar Amurka. Amurka ce ke ikirarin demokradiyya a faɗin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da ya rubuta a shafinsa na Twitter. Duk a jiya Laraba dai, ƙungiyar ƙasashen Turai ta nuna goyon bayanta ga zababben shugaban Amurka Joe Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar ƙasar lokacin da ake ƙoƙarin tabbatar da sakamakon zaben na Biden. Ina da yakini akan demokradiyya da tsare-tsaren Amurka. Mika mulki ga zababbiyar gwamnati shine a'ala. Joe Biden shine ya lashe zaɓe, a cewar shugaban ƙungiyar ƙasashen Turai Ursula von der Leyen. Shi kuwa shugaban ƙungiyar NATO Chief Jens Stoltenberg cewa yayi dole a mutunta sakamakon wannan zaben. Haka zalika, ministan harkokin wajen Turkiya a wata sanarwa cewa yayi, muna kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su zauna a teburi don kawo ƙarshen wannan matsalar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban manzo na musamman na Amurka a yankin Sahel na Afirka ya jaddada cewar abubuwa sun yi kamari a 'yan kwanakin nan a kasashen yankin. Kasashen da suka hada da Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania da Niger. Rikice-rikicen baya-bayan nan a kasashen Mali, Niger da Afirka ta tsakiya sun yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane, a tsawon shekaru kasashen sun fuskanci hare-haren ƴan ta'adda fiye da hare-hare 1,000 aka kai a farkon shekarar 2020 a cewar wani rahoto na wasu kungiyoyi biyu Armed Conflict Location da Event Data Project a Turanci. Na bayanin shine na yankin arewacin Nijar inda ƴan ta'addan suka kai hari a wasu ƙauyuka uku a ranar 2 ga watan Janairu suka kashe fiye da mutum 100 fararen hula. Peter Pham, manzo na musamman, ya yi Allah wadai da wannan ɗabi'ar a lokacin ganawa da ƴan jarida, ya kira ƴan ta'addar a matsayin jahillai kuma dabbobi. Ya kuma ƙara da cewar akwai alamun mafita a daidai lokacin da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban jamhuriyar Nijar a watan Fabrairu. Ya ƙara da cewar muna taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar fitowa da suka yi suka kada ƙuri'unsu ga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Kuma muna fatan za su fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su kada ƙuri'unsu a zagaye na biyu wanda za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu.
Kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda baya ga rasa rayuka da dukiyoyi da rashin tsaro ke haddasawa, yana kuma hana noma da jigilar kayan abinci, har ma da waɗanda akan kai kudancin ƙasar. Hakan ya sa wasu masu harkar noma da kayan abinci suka yi kira ga gwamnati da ta gaggauta ɗaukar mataki. Muhammad Nasir, gare ka.
Ayyukan ta'addanci da suka hana manoma shiga fadamunsu yi noma a arewacin Najeriya da kuma yawan satar mutane akan hanya na daga cikin manyan matsalolin da suka kange manoma da 'yan kasuwa sufurin kayan gwari zuwa kudancin Najeriya. Haka ma kisan da aka yi wa manoma jihar Borno ya ƙara jefa tsoro cikin zukatan manoma ga kuma ambaliyar ruwa da aka samu a lokacin damina a arewacin Najeriya wanda ta ƙara hana yin noman kayan balle a yi sufurinsu zuwa kudu. Aliyu Mai Kasamu Isa shine shugaban kungiyar masu noma da kasuwanci albasa ta Najeriya. Ya ce ko bayan waɗannan matsalolin na rashin tsaro akwai wasu ƙalubale da ke tarnaƙi ga yawaitar kayan har ma a kai su a wani wuri.
In muka noma kayayyakinmu, in muka bata a namu Najeriya, lallacewa za ta yi saboda babu wajen ajiya, babu wajen sarrafa, babu wajen komi.
Alhaji Dauda Suleiman babban manomi ne kuma mai kasuwancin tattasai da tarugu, ya ce akwai buƙatar hukumomi su mayar da hankali ga matsalolin da ke tarnaƙi ga manoman kayan gwari saboda muhimmancin da suke da shi.
Wayannan kayayyakin da ake noma kama daga albasa, tumaturi, tattasai, tarugu da sauransu din nan sun fi wannan man fetur da gwamnati take takama da shi sun fi shi, domin sai kana da mota za ka iya amfani da man fetur. Kowa yana amfani da shi, saboda haka idan gwamnati ta shiga cikin lamarin ta inganta abin, ta inganta tsaro, ta inganta mana hanyoyinmu, to insha Allahu rabbi wannan abin zai taimaka wa gwamnati sosai da sosai, kuma ma zai taimaka mana.
To ko menene ƴan kasuwar Mile 12 da ke Lagos suke son gani a ƙarshen wannan rangadin na jihohin arewa da suke yi? Idris Balarabe shine babban sakataren kasuwar kuma jagoran ayyukan da ke rangadin jihohin na arewa.
Zuwa abin da muke so mu cimma shine kawai kasuwa, kawai gata nan kuma taki na akan abin da ya shafi tsaro. A bar mutane kowa ya shigo ya zo ya samu haƙƙinsa, kowa ya shigo ya zo ya samu rabansa. Abin da muke bukata kowa ya noma ya dauko ya kawo kasuwa, kowa ya Allah ya hore wa jari ya siya ya kawo kasuwa.
Jihohin arewacin Najeriya dai su ne sun gaba wajen samar da kayan gwari da ake amfani da su a Najeriya da ma wasu kasashen Afirka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi da biyu na labaran duniya.
China ta yafe wa jamhuriyar Congo wasu basussuka da take binta don ta samu ta farfado da karfin tattalin arzikinta da ke durkushewa sanadiyar annobar coronavirus. Ministan harkokin wajen kasar ne ya shaida hakan a jiya Laraba. Don haka Congo ba za ta biya bashi da aka bata marar ruwa ba, amma ministan bai faɗi adadin kuɗin ba. Bashin dai ya kamata a ce an gama biyan shi a ƙarshen shekarar 2020 ne. China dai ta yi ahuwa ga kasashe masu tasowa na ƙungiyar G20 fiye da dalar Amurka biliyan 2. Wannan kuwa na faruwa ne don baiwa kasashen damar murmurewa daga annobar ta coronavirus. Sanarwar ta fito ne a wani taron manema labarai inda ministan harkokin wajen kasar da na China Wang Ying suka rattaba hannu. Ministan harkokin wajen China Wang ya ce Kongo aminiyar China ce ta kuddukud. China za ta ci gaba da bada tata gudunmawa ga ci gaban kasar ta Kongo. Akalla mutane 50 ne aka kama jiya Laraba a Hong Kong masu rajin kare demokradiyya da kuma nuna rashin amincewarsu da sabuwar dokar tsaro ta birni mai kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kai. Kababen yada labarai na Hong Kong sun ruwaito cewar mutane da aka kama a safiyar jiya Laraba sun hada da mambobin jam'iyyar Democrat Party waɗanda suka shiga cikin zaben share fage da aka yi a watan Yuni ba tare da yawun hukuma ba, inda suka fitar da ɗan takara da ya tsaya neman kujeran majalisa a zaben da aka shirya za a yi a watan Satumba, amma saboda annobar corona aka ɗaga zaben. Jam'iyyar ta rubuta a shafin ta na Facebook cewa an kama tsohon ɗan majalisa Bernie Tai da James To, amma da Shun da Lam duk suna cikin waɗanda aka kama.
Zuwa gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda jiya wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai hare-haren kwasar ganimar abinci da man fetur a garin Gaidam na jihar Yobe. Haruna Dauda gare ka.
Bayanai dai na nuni da cewa tun jiya da ranar aka samu labarin cewa waɗannan mahara na dun faro wannan gari na Gaidam, wanda mahara aka yi ta guje-guje wanda ga bisani suka samu suka kutsa a garin cikin wasu manya-manyan motoci, inda har ma aka yi zargin cewa sun kwashi abinci da mai masu yawan gaske sannan suka fice suka yi tafiyarsu. Na dai samu zaman tattaunawa da wasu mazauna garin Gaidam ɗin ta Waitaho.
Sun shigo a cikin motar kan motar soja.
Na kuma tambayi Dr. Kabiru Adamu, wani masanin harkokin tsaro, waya suke kallon wannan lamari na hare-hare musamman ma na kwashi kayayyakin abinci.
Shi kanshi ɗiban abincin ya zan gaba saloni na yaki an rage damar na samun abinci ta hanyoyin da suke samu. Irin wannan hare-hare da za su ga cikin gari da neman saboda an daki da hanyoyin da za su samu abubuwan da suke bukata na yau.
A zaka dai babu wani rahoto da ke nuna cewa akwai wani kisa ko kuma waɗanda aka raunata a wannan hari da aka kai na garin Gaidam. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, to daga batutuwan tsaro sai kuma na wutar lantarki wadda aka ce hukuma ta ƙara kuɗinta, amma ita kuma ke cewa wata 'yar kwaskwarima ce ta janyo wani abu mai kama da ƙarin kuɗin. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Nasiru Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
Hukumar kula da farashin lantarkin NERC ta ce ƙarin dama bai fi kashi biyu cikin ɗari ba, ya bambanta tsakanin kamfanonin dillancin wutar guda 11 a faɗin Najeriya.
Subsequently adjusted tariff on some customer classes
Jami'in labarun hukumar Michael Folashey ya ce farashin ya danganta ga biyan ma'aunin wuta a sa'a ɗaya daga naira biyu zuwa naira hudu. Folashey ya ce hakika an yi ƙari da ya shafi waɗanda a baya bai shafe su ba, masu shan wutar na tsawon sa'a 12 a wuri. Azuzuwan masu samun wutar guda biyar ne daga masu samu a duhu ne zuwa ajin ƙarshe na masu amfana na tsawon sa'a hudu kacal. Tun a bara, ministan wutar lantarki injiniya Salim Amman ya ce dillalan wutar ba su da jarin sayan wadatacciyar wutar da za ta wadaci jama'a.
Duk karbin wutan baya wuce 3,000 zuwa 4,000.
Yanzu ko wajen megawatt 8,000 kenan da ba amfani da ita a Najeriya.
Amma biya ka biya da haka za mu iya kunno 13,000. Amma abin da yanzu ake karba a biya 3,000 masu raba wuta suke karba.
Injiniya Salim Amman, akwai ma masu cewa me ma zai hana gwamnati ta sake karbe kayanta ta kori waɗannan kamfanonin ta rika sayar da wutar nan kamar yadda take da.
Eto gurai gwamnati ya kamata ta yi kasan harka ne na alkawari tsakanin gwamnati da su ƴan kasuwan. Abinda muka ce ku yi kuna yi ko kuma abinda gwamnati ya kamata ita ma ta yi ta yi. Kaga aikin su ne yanzu su sai transformer in ta lalace, aikin su ne in wani waya ya tsinke su daura, aikin su ne, to kaga duk ba sa yin wannan yawanci. Sai gwamnati sai ta shigo ciki.
Tuni ƴan Najeriya sun fara nuna bacin rai ga yanda ake samun kongaba kombaya a farashin wutar.
Sunana Haruna Shaibu da zungu daga jihar Jigawa. Nuna mana kamar duk wani yaki da talauci da gwamnati take magana yi ba da gaske bane ba. Ba mu ga ci gaba ba sai baya ma da magani.
Wani dan jarida mai amfani da wutar a arewa maso gabas Yusuf Ishaq Baji ya ce karin ya shafi har inda baya ba a biya kamar wajajen ibada.
To tsakani da Allah idan masallacin da yake da gulob guda hudu biyu a ciki biyu a waje ana bude shi ne sau biyar a rana za a biya naira 11,000. To ana so mu daina yin sallah ne ko kuma ana so mu daina kiran sallah?
Dama kafin wannan lokaci wajajen ibada ba a karbar kudin wutar su.
A da kusan suna tafiya ne a matsayin kamar social responsibility. Tallafi da kamfani yake yi a waje wanda ya hada da coci-coci da masallatai kusan ba a biya. Idan har a wancan watan an kawo mana naira 11,000 a wata, to yanzu da ake maganar raɗe-raɗin an ƙara kashi 50% wannan ya nuna za mu biya kusan 20,000 kenan.
A zamanin mulkin shugaba Buhari daga 2015 zuwa bana an ƙara kuɗin wutar kimanin sau biyar. Nasiru Adamali kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin wannan shekara ta 2021 da fatar an shekara lafiya. Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro da kwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa karancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya. Matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi, musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta. To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Baki da wakilinmu Baraka Bashir ta gayyato sun fara da bayyana tushen koma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Kafin bayanan nasu, bakin sun fara da gabatar da kansu.
Ibrahim Muhammad Sani.
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano.
Da kuma
Aminu Muhammad Fahi, ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati.
Akwai dalilai da yawa da suke jawo koma bayan ilimi a arewacin Najeriya, amma idan muka fara tun daga farko, ai akwai, in muka bi tarihi za mu samu cewa shi kansa ilimin boko ya zo, ideologin da ya zo, ai turawa ne suka kawo shi, kuma missionaries ne, ma'ana turawa ne kuma
turawa mulkin mallaka.
Tun kam turawa mulkin mallaka ma ai turawa ne amma commissioners ne ma'ana christians ne suka zo da shi to su da suka zo da shi mu kuma mutanen mu na arewacin Najeriya suna da soyayya matuƙa akan ilimin addini da ilimin qur'ani da ilimin wato da ya shafi addinin musulunci to saboda haka lokacin da wannan ilimin ya zo sai ya zama abin kyama a gurin su kafin a ce an saka makarantar boko ma ai sai wayanda yaran da kaman ba a damu da su ba su ne ake sa su a karatun boko
wayanda
ake tilasta su yawa to kaga wannan ya yare daga cikin dalilan da kuma har yanzu akwai irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan tunanin akan wannan karatun boko din akwai iyaye masu irin wannan
to amma daktar idan zaka tuna a dadin lokacin da ilimi ya zo shi ana posting ana sa mutane da karfi su shiga ilimi to a lokacin da ake bada ilimi ilimi yana da inganci lokacin ma mutane ba sa san shi amma ilimi yana da inganci to yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancin sa yayi baya menene matsalar kuma ina matsalar take
ni ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan tabbas ko a makarantu in ka je makarantu na gaba da secondary manya-manyan shehunan malamai zaka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi to shi ilimi idan ka dauke shi a dunkule kalmar ilimi a kowanne mataki yake rukon sa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa suka yi wa ilimi shi ya janyo tabarbarewar shi
to amma ni tambayar da nake anan shine lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana bada duk wasu abubuwan da suka cancanta ilimin ya inganta to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilmantar da mu a wayar da mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janye kanta
Alhaji Ibrahim na fahimci maganar ka lokacin da a ABU Zaria iyayenmu suna ba mu labari a ABU Zaria zaka samu cewa akwai kamar inda kasan secondary school haka ABU Zaria take akwai gurin bada abinci akwai meal ticket ma'ana shedar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin meal ticket wato katin karɓar abincin da za ka je ka dinga ci duka wannan ka gina nuna cewa gwamnati suna bada kulawa akan harkar maganar karatu
to ba iya cewa ko yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta bata da wata manhaja da ya bambanta na da da na yanzu
amma ita
bace
to ga kallabi dai
magana da kika yi na cewa al'umma ta yi yawa kuma bukatar ilimin ma ya yawa kusan ina ga shine ya jawo silar wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin manhaja bane manhaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu wanda suke implementing dinta su ne ba sa yi yanda ya kamata
ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tanadi akan ilimi zuwan siyasa ya tabarbara harkar ilimi gaba
daya
ba iya daukan malamai ba na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina kasa sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu zaki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai kiga kowace gwamnati tana da wani abu da tafi focal agenda da ta zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ai ana ba mu labari constitutionally ilimi a kasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rukun sa kai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa saboda in kin ce wai rashin kwararrun malamai ai ya samo asali daga siyasa
kuma gaskiya ina tare da Malam Aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din na pre and compulsory constitutionally yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi prioritization dinsa akan ta bashi muhimmanci kan cewa ilimi shine the best amma ba za a dauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba
to ni kuma duk da yake ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da nata illoli akan tabarbarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina so in ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma abu ne da ya shafi mutane da yawa. Idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi, dole sai an samu wayewar kansu kansu iyayen yara
da kuma da kuma suke kai yaran su makaranta.
Yato menene ma'anar wayewa? Ai sai ku tambaye ni ma'anar wayewa. Abinda nake nufi da wayewa shine idan ka kai yaran ka makaranta, ita makaranta wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce dan awanni 8 bane 5 yaro yake yi a makaranta, 6 yaro yake a makaranta, wayar yaro yana yin awanni 10 da iyayensa a gida. Matukar idan iyaye ba su fahimci mahimmancin karatu ba, suka dauki mahimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira da hira da hira.
Anan abin da ka bari a baya shine kai ka fara laying foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane. To amma yau ana bada labari, amma yanzu kada ka manta fa dakta, iyayen su suke sponsoring ƴaƴansu su tira kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke musu su kai yaran makaranta.
Ba wai kawai
mai girma dakta, kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware. Abinda nake nufi da tufka yawa, ba ka san ka soki gwamnati kuma kana sokarta, baka sani ba ma ka soke ta. Ni abinda nake gani a point dinka, har yanzu gwamnati ita ce kashin baya, saboda ita ce take da hukumomi, ita ce take da policy, ita ce take da manhaja, ita za ta dauki malaman makaranta, ita za ta tsara yanda za a yi.
Yanzu ina son mu dawo da hankali mu, shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana, dalibai a makarantun kwana?
Ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun kwana kadai ba, rashin tsaro ya tsaya yanzu. To ai maganar da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke wasu rashin tsaro. Kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce, muna da drop out da yawa, mutanen da ba sa karatu, muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar, sannan kuma kin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake causing violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi. Yawa rikice-rikice, abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi. So in dai babu ilimi, al'umma za ta dinga yin abubuwan gaban kanta.
Wato ni kuma idan zan dubi maganan abubuwan da yana ɗaya daga cikin, akwai dalilai da yawa wanda kowa na sai yana ɗaya nashi dalilan. Ɗaya ni ma ina da su da yawa, amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali faɗi a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun, a yanzu tunda wannan matsalolin yana ya fara faruwa ne ɗan shekaru 10 wani abu baya da suka wuce, a ji an sace yara a makaranta, an je wato abin da son ce shine shugowar wannan tsayawar demokradiyya, wannan sace-sacen yara yana da alaka mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa, shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muqaddashin shugaban kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano, da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido a harkokin gwamnati na jihar Kano, da kuma wakilinmu Baraka Bashir da ta mana hira da su, sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ana tabbatar mana da alherinsa ya kuma yaye mana dukkan bala'o'i ya sa wannan shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu duka.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
A jiya Laraba, dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar Amurka, inda suka tilasta wa 'yan majalisun boyewa da hana su gabatar da aikinsu na tabbatar da sakamakon zaben wakilan zabe na Electoral College da suka yi akan zaben Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar. Shugabannin duniya kuwa sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ke faruwa a Amurka, musamman abin da ya faru a jiya a majalisar dokokin ta Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar Masihiyawa a Najeriya
musamman ikkilisiyar Ekwa Bishara number 1 Kano saboda rasuwar Malam Sa'idu Ibrahim Taura da ke zangon dakata layin Malam Sabu'u ranar Litini wanda aka yi jana'izarsa shekaran jiya Talata a Kano, Najeriya. Allah ya rahamshe shi ya kuma bada dangana a nan. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin, da Chubahiro Dodoniya da ya hada mana, da shi kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.